بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وكذلك الدعاء فإنه من أقوى الأسباب في دفع المكروه وحصول المطلوب ولكن قد يتخلف أثره عنه إما لضعفه في نفسه بأن يكون دعاء لا يحبه الله لما فيه من العدوان وإما لضعف القلب وعدم إقباله على الله وجمعيته عليه وقت الدعاء فيكون بمنزلة القوس الرقوي جدا فإن السهم يخرج منه خروجا ضعيفا وإما لحصول المانع من الإجابة من أكل الحرام ورين الذنوب على القلوب واستيلاء الغفلة والشهوة واللهو وغلبتها عليها كما في مستدرك الحاكم من حديث ابن أبي هريرة من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل الله فهذا دواء نافع مزيل للداء ولكن غفلة القلب عن الله تبطل قوته وكذلك أكل الحرام يبطل قوته ويضعفها كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أكبر يمد يده إلى السماء يا ربي يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك وذكر عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب الزهد لأبيه أصاب بني إسرائيل بلاء فخرجوا مخرجا فأوحى الله عز وجل إلى نبيهم أن أخبرهم أنكم تخرجون إلى السعيد بأبدان النجسة وترفعون إلي أكفا قد سفكتم بها الدماء وملأتم بها بيوتكم من الحرام الآن حين اشتد غضبي عليكم ولن تزدادوا مني إلا بعدا وقال أبو ذر يكفي من الدعاء ماء البر ما يكفي الطعام من الملح
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayanaka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin Modibbo a nan kofar Kaura a cikin garin Katsina a yau yammacin talata daren Laraba 15 ga watan Rajab hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1433 wanda kuma yazo daidai da 5 ga watan 6 miladiya ta 2012 a wannan majalisi na karatun littafi mai suna adda'u wadda'a ko kuma al-jawabul kafi liman sa'ala 'an ad-dawa'i ash-shafi na Abu Abdullah Muhammad ibn Abi Bakr ibn Qayyim al-Jawziyya wanda ya rasu shekarar hijira ta 751 wanda kuma wannan shine darasinmu na hudu a jerin gwanan majalisanmu na wannan masallaci wannan shi ne na 178 idan ba mu mance ba malam yana yi mana magana akan abinda ya shafi addu'a da kasancewar addu'a wani sabab ne daga cikin asbab da Ubangiji ta'ala ya kaddara yakan kawar da wani abin da Ubangiji ta'ala ya saukar na musiba ko na bala'i. Addu'a sabab ce, addu'a magani ce daga cikin magungunan da Ubangiji ta'ala ya kaddara sukan yi amfani don cutar da wasu, don kawar da wasu cututtuka, don magance wasu cututtuka. To sai kuma Ibn Qayyim yake mana maganar akan cewa ya kamata mu sani, kamar kowane irin magani akan yi amfani da shi a samu nasara, a samu waraka, ya yi tasiri. Akan kuma yi amfani da shi a wasu lokuta kuma ya ƙi tasiri, ba dan wai ba shi da amfani ba ne, ko kuma ba dan kasancewarsa ba maganin ba ne, a shi ne dai maganin, amma saboda wasu mawani, saboda wasu abu da za su bijiro, za su hana wannan maganin yin amfani, Ubangiji ta'ala ya ɗauki amfanin da ya sanya cikin wannan maganin, ya ƙi amfani tare da wannan ko ga wannan cuta din. To haka ita ma addu'a, addu'a Ubangiji ta'ala ya sanya ta sabab ne, min al-asbab, wato sababi ne daga cikin sababbai da bawa yake riƙewa domin cimma wata buƙatarsa daga Ubangijinsa. To wani lokaci akan samu ga addu'ar an yi, amma kuma a kasa samun biyan buƙata saboda wasu dalilai. Shi ne Ibn Qayyim yake cewa kazalika addu'a, فإنه من أقوى الأسباب في دفع المكروه وحصول المطلوب. هكذا الدعاء إتما تنرغى ما في كرف أسباب وتسبب به وجن كود أبن باء سوء وجن كود وان أبنك كوكما سامر دوان أبن دأكي نيمة سامر دوان أبن دأكي سوء ولكن قد يتخلف عنه أثره. سيدي وانو لوكتشي akan rasa tasirin wannan addu'a saboda wasu dalilai, gashi an yi amma kuma a rasa tasirinta, a yi addu'ar kuma a ga babu abin da ya canza. Imma li dha'fihi fi nafsihi bi an yakuna du'a'an la yuhibbuhu Allah lima fihi min al-udwani, ko dai saboda raunin da ita addu'ar kanta take da ita, wato wannan addu'ar da aka yi addu'a ce mai rauni, kamar addu'ar ta kasance Allah baya san irin wannan addu'ar saboda akwai ta'addanci a cikinta. Wa imma li dha'fil qalbi, ko kuma saboda raunin zuciyar shi bi addu'ar. Wa adami iqbalihi 'ala Allah, da rashin fuskantar da zuciyarsa ga Allah. Wa jam'iyyatihi 'alayhi, da rashin tattara zuciyarsa ga Allah waqtad du'a'i, lokacin da yake addu'ar. Fa yakunu bi manzilati al-qaws ar-rakhwi, fayakunu bi manzilatil qausir rakhwi jiddan, sai ya zama wato ita wannan addu'ar sai ta zama kamar wato bakabin kwari ne wanda yake da laushi sosai, ba mai tauri ba, ba mai karfi ba, mai laushi sosai. Fa inna sahma yakhruju minhu khurujan dha'ifan, to kibiya yayin da za a harba ta da wannan kwarin, to za ta fita, za ta fita wato ta fita wacce take mai rauni, wato ba za ta tafi da karfi, ba za ta tafi da sauri ba, ba za ta yi karfi ba, saboda shi kwarin kansa mai rauni ne. Wa imma li husulil mani' min al-ijabati, ko kuma a'a, saboda an samu wani abin da zai zama matsala wajen a karɓi wannan addu'a, zai hana a karɓi addu'a. Min aklil harami, kamar cin haram, wa dhulmi, ko zalunci, wa raini dhunubi ala alqulub, ko kuma tsatsar da zuka da zunubai suke yi akan zukata, wastila'il ghaflati wassahwi, da kuma wato mamayewar gafala da rabkanwa, wallawi da warigi, wa galabatiha, da rinjayar su alaiha akan waɗannan zukata. Wato waɗannan duk suna daga cikin abinda za su iya kuma zama tangarda, matsala wajen a karɓi addu'ar mai addu'a, ko da kuwa addu'a tashi mai kyau ce, amma a samu wani abin da zai hana wannan addu'ar ta yi amfani. Kama fi sahih al-Hakim, kamar yadda yake cikin littafin al-Hakim Abu Abdullah, min hadithi Abi Hurairata, daga hadisin Abu Huraira ta annabi sallallahu alaihi wasallama daga annabi sallallahu alaihi wasallama yace ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba ko roki Allah kuna masu sakankan cewa masu yaqini har zuci da cewa za a ansa muku wa'lamu ku sani anna Allah la yaqbalu du'aan Allah baya karbar wata addu'a min qalbin ghafilin lahi daga zuciyar da take mai gafara ce sannan kuma mai cike da wasa fa hadha dawa'un nafi'un muzilul lidda'i kaga addu'a magani ne mai amfani wanda yake kawar da cuta walakin ghaflatul qalbi 'anillahi tubtilu quwwatahu sai dai gafarar zuciya daga Allah gafarar zuciya ta bar Allah wannan yana rushe karfin ita addu'a to abinda Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala yake gaya mana a waɗannan kalmomi nashi yana gaya mana cewa addu'a sabab ce addu'a sabab ce min al-asbab kamar yadda ka san Ubangiji ta'ala ya sanya sababin ka koshi shine ka ci sababin ka kawar da ishirwa yayin da kake jita shine ka sha abin sha sababin ka samu da idan kana son da shine kai aure to haka ita ma addu'a sabab ce kamar irin waɗannan asbab din Ubangiji ta'ala yayi umarni ya umarci bayi da su rike wannan sabab din ba ma haka ba ita addu'a tana daga cikin aqwal asbab sabab din da yake kowanne ma daga cikin asbab din da ake da su yanzu misali in kana son da sabab din da zai sa ka samu da shine kai aure fa ma kana iya yin auren kuma ka rasa da gashi kai aure kai shekaru ba tare da ka samu haihuwa ba kaga an samu sabab din amma kuma ba a samu haihuwar ba anan kuma addu'a sai ta shigo rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a sai ka fara addu'a Allah ka bani da Allah ka bani zurriya ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما وهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من ال يعقوب واجعله ربي رضيا sai ka shiga addu'a Allah ka bani Allah ka bani da shi kai auren amma kuma yanzu wannan sababin bai yi amfani ba sai ka koma sababin da yafi shi karfi shine addu'a saboda ka addu'a min aqwal asbab min aqwal asbab kana jin kai jarumi ne karfa ne kana da tanadin da zaka kare kanka wannan ba zai hana kai addu'a ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama a yakin badar ya fita da sahabbansa amma duk da haka addu'a yayi ta yi a fagen fama yana ne roƙon Allah ta'ala ya ba su nasara akan abokan gaban su saboda haka koda ka rike wancan sabab addu'a zaka zama dai ita ce aqwal asbab sababin da yafi kowanne karfi kana fita kasuwa dan ka samu abinda zaka ci ka ciyar da iyalanka wannan fita kasuwar ita kadai ba za ta isa ba sai ka hada da addu'a Allah ka bamu abinda zamu ci mu sha mu ciyar da iyalanmu mu sha da su mu tufatar da su sai ka hada da addu'a duk da gashi ka rike sabab din wato ka rike sabab din amma kuma addu'a dai anan ita ce aqwal asbab kace zaka koma kanta shi yasa yace وكذلك الدعاء فانه من اقوى الاسباب في دفع المكروه وحصول المطلوب كان daga cikin mafi karfin asbab wajen ka tuka ije wa kanka ka ture wa kanka wani abin da yake mara dadi mara kyau wanda ranka baya so ko kuma ka samu abin da kake nema addu'a dai tana nan min aqwal asbab wato ya ce min aqwal asbab saboda ba ita kadai ce sabab mai karfi ba akwai wani sabab din shi ma min aqwal asbab shine bautar Allah wato ibada duk addu'a ibada ce akwai kuma abin da ya sa su sallah su azumi su zakka su ma asbab ne Ubangiji ta'ala yayi aljanna yayi wuta aqwal asbab da zaka rike don ka samu gidan aljanna ka samu kuɗuta daga gidan wuta shine ka bautawa Allah ta hanyar yin imani da shi da kyakkyawar aqida da kuma ayyuka na ƙwarai an san cewa ba wannan ne zai sa ka samu aljanna wato ka zama dan aljanna ba sai da rahmar ubangiji amma dai wannan ubangiji ya sanya shi sabab ya sanya shi sabab ke jaza'an bima kanu ya'malun wannan ba'un din da bima kanu ya'malun ba'us sababiyyah ai bi sababin amalihim saboda sababin aikin su to kaga wannan ma min aqwal asbab to amma duk da haka duk da cewa addu'a min aqwal asbab walakin qad yatakhallafu anhu atharu sai da zaka yi addu'a ko baka samu biyan bukata ba kai addu'a baka samu biyan bukata ba saboda wasu dalilai da ibnu al-qayyim zai faɗo wasu kadan daga cikin dalilan da zasu iya hana ka samu biyan bukata imma li dha'fihi fi nafsi ko da ita addu'ar karan kanta addu'a ce mai rauni bi an yakuna du'a'an la yuhibbuhu Allah zama addu'a ce da Allah baya so addu'a ce amma Allah baya san irin wannan addu'ar lima fihi min al-udwan saboda addu'a ce da take tatattare ta'addanci wani irin ta'addanci wato an wuce iyaka an wuce gona da iri an zake wajen addu'a ud'u rabbakum tadarruan wa khufya innahu la yuhibbu al-mu'tadin ubangiji ku roki Allah kuna masu kaskantar da kai wa khufya kuma a boye innahu la yuhibbu al-mu'tadin lalle shi baya san al-mu'tadin wadanda suke wuce iyaka masu wuce gona da iri wajen yin addu'a al-i'tida fi ad-du'a shine ka roki Allah addu'ar da bai halatta ayi irin ta ba addu'ar da bai halatta ayi irin ta ba imma ko dan saboda ta kunshi zalunci akan wani wato ka rika roƙon Allah ya baka dama kai zalunci kai cuta wannan i'tida ne fi ad-du'a haka dukkan wata addu'a da mu'mini ko musulmi zai yi akan dan uwansa musulmi Allah ya halaka shi Allah ya la'ance shi Allah ya tozarta shi wannan i'tida ne fi ad-du'a ko wanda ba musulmi ba so ake karoki Allah ya shiryar da shi Allah ka shiryar da shi Allah ka ganar da shi Allah ka fahimtar da shi abin da ya kamata ka roka masa kenan to bare kuma dan uwanka musulmi ka rika yin roƙon Allah ta'ala ya halaka shi Allah ta'ala ya gama da shi Allah ka nuna mana ƙarshen sa wannan i'tida ne fi du'a Allah baya son wannan yana son kai addu'a amma baya son irin wannan addu'a kaga dukkan addu'ar da ta shafi kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yazalu al-'abd mustajaba ad-da'wa ma lam yad'u bi qati'ati rahmin aw ithm bawa ba zai gushe ba Allah yana karbar addu'ar sa matukar bai roki abinda yake yanke zumunci bane to akwai yanke zumuncin da ya kai ka rikai wa dan uwanka addu'a Allah ya halaka shi Allah ya nuna maka karshen sa Allah ya daidaita shi ya lalata shi babu shakka babu qati'a da ta kai wani ko ka roki Allah saban wato abinda yake saban Allah ne abinda yake ba daidai ba ka rika roƙon Allah ta'ala ya baka kamar karuwa ka rika roƙon Allah ya kawo customers kaga saban Allah ne ko barawo ya rika roƙon Allah ya bashi nasara ya fito sata Allah ka bamu nasara Allah saka ka samu fito a sa'a kaga wannan du'a'un ne bi ithm to duk irin wannan addu'a Allah ba akwai ta al-i'tida a cikin ta to Allah baya sauraron irin wannan addu'a koda mutum ya samu abin da yake so kai ya zata wannan dan yayi wannan addu'a ta wannan wani abu ne muqaddari ubangiji ya so ya jarrabe shi amma ba wai addu'a sace ta sa ubangiji ya saurare shi ba haka nan duk addu'a wacce take akwai roƙon abin da yake mustahil abin da lam tajri sunnatullah alai ubangiji yana da sunan alkauniyya alqadariyya akwai abin da Allah ta'ala ya riga ya halicci duniya tsarin da ya halicci duniya a kansa yana gudanar da duniya bisa wani tsari yayi halittar ka akan wani tsari sai ka nemi ka riga addu'a Allah ya canza maka wannan halittar ka zama wani daban roƙon Allah ya ya ubangiji ni kamar yadda ni cikin al'ummar aljanu kana ganin cikin al'ummar mutane din nan fitintunu ya ubangiji ni kamar yadda ni ma cikin aljanu zama aljanu kaga wannan lam tajri sunnatullahi alai an san Allah qadirun ne ala kulli shay zai iya yin abin da ya ga dama amma sunnar Allah ta gudana akan haka wani aljani gaba daya ya tashi daga aljanin sai ya koma mutum kuma shikenan ya rabu da a'a ko kuma wani mutum shikenan ya koma kawai irin halittarsa irin ta aljanu wannan lam tajri sunnatullahi alai ko ka rika addu'a kai Allah ya baka fiffike biyu ka rika tashi sama ka rika ganin cewa wannan rayuwar yadda ake yin ta kai kana son ka samu wani canji na musamman ka zama na yabon ka zama kai fiffike gare ka wannan lam tajri sunnatullahi alai Allah yana iya maka fiffiken ka ta karkata shi amma sunnar ubangiji tsarin da ubangiji ya halicce mu ya halicci kowa da bai gudana akan haka ba kana daga cikin al'itida fi du'a ko ka rika roƙon Allah ya ubangiji Allah ka saba zan mutu ba kaza in zama min al-khalidin a duniya wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld ba wani da Allah ya ce zai dawoma to kai dan me zaka rika cewa Allah ya saka ka dawoma kaga wannan i'tida ne fi du'a to duk abinda zaka roka wanda yake akwai wuce iyaka a cikin sa i'tida ne fi du'a wasu na cewa har wani lokaci ma ka rika amfani da wasu kalmomi wanda basu da ma'ana sai i'tida ne fi du'a akwai hadisi a cikin Musnad al-Imam Ahmad Sunan Abi Dawud da Ibn Majah hadisin Abdullah ibn Mughaffal ya ji ɗansa yana addu'a yana cewa Allahumma inni as'aluka al-qasra al-abyad fi al-jannah Allahumma inni as'aluka al-qasra al-abyad 'ala yamin al-jannah in dakhaltuha ya Allah ina roƙonka bani babban gida fariqal a bangaren dama a daman aljanna a can bangaren dama a cikin aljanna in na shiga sai babansa ya ji shi babansa sahabi ne ya ji shi yana wannan addu'a a bashi gida fariqal babban gida a aljanna amma a dama a can bangaren dama bangaren hagu ba tsakiya ba a dama to shi ne ubansa yake cewa da shi salillah aljanna wa ta'awwadh minan nar ka roki dai Allah kawai baka aljanna ka roki Allah ya tsare ka daga wuta fa inni sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul sayakunu fi ummati qaumun ya'taduna fi tuhur wa du'a ce ka dai roki Allah ya baka aljanna ya nisantar da kai ka nemi tsarinsa daga wuta ce da ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa za a samu wasu mutane a cikin al'ummata wanda su rika ƙetare iyaka wajen addu'a da kuma wajen tsarki ƙetare iyaka wajen tsarki ta hanyar israfi wato almubazzaranci wato binan almubazzaranci da ruwa ko kuma wajen addu'a wato sai ya nuna masa cewa wannan addu'a da kake yi israf ne wato i'tida' ne fi du'a ƙetare iyaka ne a cikin addu'a tayu wannan al-qasr al-abyad wanda yake yaminul janna na wani ne Allah ya riga ya rubuta mu ne kai kuma kana so a baka ba naka bane kai naka ba anan zai kasance ba amma kuma kana roƙon abinda baka da ilimi akan wannan yana daga cikin i'tida' fi du'a wato amfani da wani lafazi wanda kai a zahiri kana gaba wani abu bane addu'a ce nayi na roƙi Allah kuma zai iya dan me za a ce kai kamar yadda muka sha tambayi kamar addu'a da zaka ji ana fada ana ce Allahumma la tad'a lana zanban fi maqamina hadha illa ghafarta wala daynan illa farajta wala maridan illa shafaita wala mayitan illa rahimta wala ghaiban illa razaqta wala illa kuma duk fi maqamina ka sa wani sharadi tun farko ya Allah kakkabar a wannan gurin namu kakkabar mara lafiya sai ka bashi lafiya, kakkabar wanda baya nan sai ka dawo da shi, kakkabar wanda yake wata bacci sai ka ba, kakkabar wani bashi sai ka biya masa a tsaye a cikin sallah, da zai biya maka bashi kana sai kana cikin sallah. Me na cewa fi maqamina haza, fi maqamina inna inda muke tsaye din nan, me na sai wa Allah sharadi ka dai roke shi ya baka, yanzu zai baka in ka fita ta gama sallah ka fita bakin abin nan, ka gamu da wanda yake bin ka ba ya ci ba na mun dade ba mu hadu ba, maganar bashin nan da Allah na yafe maka, kakka fada mu na yafe maka, ka ka samu ba daukar lokaci akai ba, ana gama sallar tarawih ko tahajjudi ka fita ka samu mai bashi ya yafe maka, kaga Allah ya karba addu'a liman fika. Amma ka a sa sharadi din nan baya dacewa, i'tida ne, Allah ba a yi masa sharadi, ko kuma abinda Allah ta'ala ya riga ya kaddara shi haka yake, kuma ka zo kana wani abu ko waya yake tambaya ta mallam a ina ake irin wannan, a ina ake wannan addu'a, na ji wani malami yana yi, amma a ina ake yin ta, yana so ya ji a sujjada ake yin ta ko qiyamul layli ko, to sai yake gaya mun ni kaina na san addu'ar yake fara Allahumma in kana rizquna fis sama'i fa anzilhu ilayna wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu lana wa in kana ba'idan fa qarribhu wa in kana qalilan fa kassirhu wa in kana katiran fa barik fihi. To shi yana san a gaya masa a ina ake yi, nace waye ce kai har da zaka tambaya ina ake yi, wato lafazin in kana fi sama'i fa anzilhu ilayna wa kana fil ardi fa akhrijhu, dama arzikin bayi a sama yake da kasa, babu wani in kana, kana shakka ne me ya kawo in a sama yake ka saukan mana, wa fi sama'i rizqukum wa ma tu'adun, ba daga sama Allah yake saukan muku da arziki ba, ya fitan muku da shi daga kasa. Afalam yanzuru ila sama'i kayfa banaynaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فاحيينا به بلده فانبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد سيجمي رزقا للعباد duwaɗannan ayyuka da ubangiji ko ne saukar daga sama ko ya saukar daga ƙasa, me yayi dalilin in kana, in kana haka daman yake, kace Allah ka azurta, Allah ka bamu halal, Allah ka shikenan, amma sai kai ta wani rara gefe kana wani duk da magana in kana, in kana, in kana, in kana, wa a dade ana ja. Wannan yana daga cikin Sa'ad ibn Abi Waqqas, aje tansa yana addu'a, اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها واستبرقها وكذا وكذا إنا تززان وصف إيش يا أنا كشي اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ممكن كطيا أسألك الجنة ونعيمها ولؤلؤها وتربتها وكذا وأعوذ بك من النار وأغلالها ولهيبها وسعيرها وكذا duk akwai wani jan wani abu wanda yake bashi da ka roki Allah ya tsare ka daga ka roki Allah aljanna da duk abin da zai kusantar da kai zuwa ga aljannan nan, magana ce ko ku aiki, ka roki Allah ya tsare ka daga wuta da dukkan abin da zai kusantar da kai zuwa ga wuta, aiki ne ko magana ce, shikenan baya buƙatar sai ka bi kai ta gaggasa magana kai ta janta. Wannan yana daga cikin al-i'tida fi du'a, shine Ibn al-Qayyim yake cewa wani lokaci addu'ar sai ta ki tasiri saboda raunin da take da shi, tana da rauni kamar ta kasance akwai wuce iyaka, akwai ta'addanci, akwai uduwani a cikinta, wa imma li da'fil qalbi wa adami iqbalihi ala Allah, ko kuma saboda raunin zuciya, shi wanda yake addu'ar zuciyarsa mai rauni ce, da rashin fuskantar zuciyar ga Allah, ya kamata lokacin da mutum yake addu'a ya fuskantar da zuciyarsa, ya tattara hankalinsa gaba daya akan abin da yake roƙo, wato addu'a ba wai kalma bace kawai da za a rika jefa ta da baki ka rika tattauna kalmar amma hankalinka yana can wani guri baka halarto da zuciyarka baka tunanin da wanda kake magana ka tuna cewa da Allah nake magana shi nake roƙo ka rika halarto da girman sa ka rika jin ma'anonin addu'ar da kake yi amma kawai ka rika addu'a dan addu'a kawai sai dai ka rika bakin ka yana faɗar kalmomi baka halarto da komai dangane da kalma baka halarto da komai dangane da wanda kake roƙo wannan babu shakka akwai rauni zuciyar taka ta samu rauni ta samu gafala to wannan ba sai iya sana addu'ar ta samu shiga fayakunu bimanzilati alqawsir rahwi jiddan fa inna sama yakhruju minhu khurujan da'ifan to addu'ar ta yi rauni sai zama kamar kwari ne zaka dauki biya ka sa a jikin sa ka ja ina ji shine kwarin ko shi wanda ake abin nan din eh shi ne kwarin ko baka a ce kwari da baka kaga abu biyu ne to baka shine na jan to baka bakar in ta zama mai laushi ce mai taushi ce kun san ya kamata ta dame sosai ta yi karfi ta yadda in aka ja ta da karfi to duk abin da aka harba zai tafi da karfi amma in tana da laushi ba ta da karfi to abinda zaka harba ma ba zai tafi da nisa ba kuma ba zai karfi ba to haka addu'ar take idan ya kasance zuciya ce karfa ta hanyar ka mayar da zuciyar gaba ɗaya ga Allah kana halarto girman ubangiji kana halarto ma'anonin abinda kake faɗa to kamar bakar ka ce mai karfi kake ja yayin da zaka saki wannan addu'a to zaka tafi da karfinta amma in ya zama na zuciya tana da rauni to kamar bakar taka tana da rauni yayin da zaka saki wannan kibiyar to zaka tafi da rauni abinda zaka samu ba zai yi tasiri a cikin sa ba wa imma li husulil mani'i min al ijabati ko kuma a ya kasance ga addu'ar kayi ta ka halarto da zuciya din ka cika dukkan sharadai da ake so a cika na karbar addu'a amma kuma akwai wani abin da zai hana a karbi addu'a akwai wani abu tare da kai wanda zai shiga shamaki zai sama shamaki tsakanin addu'arka da karbuwar addu'an nan taka mala yace min akli alharami kamar idan mutum yana cin haram Allah ba zai karba addu'ar sa ba yayin da yake cika cikin sa da haram yayin da ya zama ci masa haramci tufafin sa haram ne sarar haramci yana ainihin fataka da haram wannan Allah ta'ala ba zai karba addu'ar sa ba kamar yadda zamu gani a cikin hadisin Abu Huraira wadhulmi ko ya zama azzalimi ne macuci ne to Allah ta'ala ba zai karba addu'ar sa ba wa rainiz zunubi ala alqulub ko ya zama na mai yawan laifuffuka ne ga Allah mai yawan saban Allah ne ta yadda har laifuffukan da yake yi wa Allah sun yi kanta sun yi abin da tsatsa akan zuciyarsa sun ainihin baibaye zuciyarsa sun rufe ta ta koma baki irin babu haske a ciki to a irin wannan lokaci ko yayi addu'a ba za ta samu tafiya ba wastila'il ghaflati was-sahwi wal-lahwi ko kuma ya zama wato gafala da rabkanwa da wargi wasanni shagala sun zama sun baibaye zuciyar sun baibaye ta ko ina sun yi rinjaye sun mamaye ita zuciyar sun yi rinjaye a kanta to wannan shi ma sai mutum ya yi ta addu'a Allah bai karba addu'a shi ba yace kama fi sahihi al-hakim sahihi al-hakim yana nufin littafin mustadrak al-mustadrak ala sahihain na abu abdullah muhammad ibn al-bayyin al-hakim an-naysaburi ya rubuta littafi wanda yake kokarin tattara hadisai wanda suke ingantattu ne amma babu su a cikin Bukhari da Muslim kuma sun cika sharuddan Bukhari da Muslim ko sun cika sharuddan Bukhari shi kadai ko Muslim shi kadai saboda ya tattara wannan littafi ya tattara wannan hadisai a cikin wannan littafi ya kira shi suna al-mustadrak ala sahihain ya rubuta shi lokacin da yaje zanadika makiya musulunci suna cewa ashe ko hadisan naku ingantattu daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama daga manzan naku ba su wuce abinda Bukhari da Muslim suka ruwaito ba shi sauran da ashe ba su inganta ba to shine dan ya rufe bakin su sai ya rubuta hadisai wanda ba sa cikin Bukhari da Muslim kuma ingantattu ne da cewa a cikin hadisan da ya kawo akwai wanda suke ingantattu Bukhari da Muslim ma su ruwaito wasu daga ciki wanda suka cika sharadin Bukhari da Muslim ba sa cikin Muslim ba sa cikin Bukhari ba sa cikin Muslim akwai wanda suke cikin Bukhari ba sa cikin Muslim ko Muslim ba sa cikin Bukhari akwai waɗanda ba sahihai ne amma ba su kai karfin sharadin Bukhari da Muslim ba akwai kuma waɗanda ba su inganta ba akwai ma waɗanda malamai suka ce hadisai ne mawdu'ai bara gurbi ne hadisan ƙarya ne an samu sakaci wajen rubuta su a cikin littafin malamai sun ce al-hakim ya rubuta littafin sa ya tattara hadisan wato zango na farko domin ya dawo ya sake bita ya sake tacewa ya fitar da waɗanda bincike za su zai ƙara tabbatar masa da wasu inganta ba ya bar waɗanda suka inganta to ya yi rubu'in farko wato kamar ka ce mujalladin farko tunda mujalladi hudu ne to ya yi mujalladin farko sai Allah ya karɓi ransa sai ya zama mujalladi na biyu na uku na hudu bai samu wannan aikin na bita da nazari da tacewa ba sai ya zama a cikin nan an fi samun matsala to dai daga baya dai malamai sun zo sun yi masa aiki kamar irin su Imam Zahabi sun yi masa aiki sun fitar da waɗanda suka inganta din sun kuma yi tambihi akan waɗanda ba su inganta din ba to saboda kasidin shi mai littafin manufar yin littafin shine tara hadisi sai ya ce yasa wasu malamai sai su dubi kasidin sa sai su ce masa sahihul hakim kamar yadda shi Ibnul Qayyim ya rika faɗa a cikin littattafan sa haka sahihul hakim amma yana nufin mustadrak kada wannan kalmar sahihul hakim ta kwashe ka ka fahimci ko ka zaci duk hadisan cikin littafin hakim sahihai ne kamar yadda ake cewa sahihul bukhari da sahihul muslim a'a an dubi manufar shi mai littafin haka ya so duk da dai ya samu matsala Allah ta'ala bai bashi wato bai ara masa tsawon rai da har zai yi bitar duka littafin ba sai ya zama an samu tangarda a wasu gurare amma dai malamai duk sun yi tambihi a gurin to wannan hadisi yana cikin hadisai da suka tabbata hadisi ne hasan yana da shawahid hadisin Abu Huraira an Nabi sallallahu alaihi wasallama ala ad'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba ku roki Allah kuna masu sakankancewa da za a ansa muku to karkarin addu'a tare da jin cewa Allah yana jin addu'arka kuma zai ansa maka kada karkarin addu'a ka rika ganin to gashi daidai muna daidai amma dai gashi nan dai wato kai kanka kana shakka kana tararrabi kana tantama ko Allah zai karba ko ba zai karba ba wannan ba daidai bane ka rika yi tare da jin cewa wannan addu'a ta ka insha Allah za ta samu ka rika samun abinda Bature yake cewa confidence a cikin zuciyarka amma kada ka rika tararrabi ka rika shakka to kai dai kana yi nan gashi nan an karba to in ba karba ba shikenan a wa'lamu anna Allah la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahim ku sani Allah baya karbar wata addu'a wanda za ta fito daga zuciyar da take da gafala wato zuciyar da ba mai ita lokacin da yake addu'a baya ainihin halarto da ubangiji a cikinta baya tunanin wanda yake roƙo shi sake son ka roƙi Allah tadarruan kana mai kaskantar da kai kana mai miƙa wuya ga ubangiji idan kai haka to sai ka samu biyan bukata kada ka rika wato ci da zuci akwai wanda shi so yake in yi addu'a yau goban nan ya ga duk abin da ya roƙa din nan ya samu in kuma bai samu ba to zaka ji shi yana yar mita to wannan yana da ci da zuci sai ya rasa ba a yi wa Allah haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa yastajabu li ahadikum ma lam ya'jal za a aksa addu'a ɗayan kuma tukar bai yi ci da zuci ba sahabbai suka ce me yake da zuci ya ce ya qulu da'awtuka ya rabb lam tastajib Allah na roƙe ka na roƙe ka baka ansa ba ai kai ki da zuci ka hakura mana ka gani karka Allah na roƙe ka Allah akwai masu yana to ni Allah mai dama ka na yi addu'a na
Allah bai nema ka ko dai wani abu ne Allah in dai wani abu Allah kai ya ce mu addu'an nan dai ta da dai ina yi akwai cikin magabata wanda yake cewa na roƙi Allah shekara 20 har yanzu ban ga abin da ya mun kuma har yanzu addu'an nake ko da ya roƙi Allah shekara 40 ko bai jira ba saboda ko ba komai ba yana jin wannan ma bautar Allah ne kuma kansa yake yi wa tari abin da yake ta roƙo ubangiji tara masa yake ko da bai bashi anan ba zai je ya samu shi wato shirgin wannan addu'a da yayi zai ga tasirin ta shi yasa ba a san musulmi ya rika garaji ya rika ganin ba a ansa masa ba ya ka san ba a ansa maka ba lokacin da kai addu'an nan watakila akwai wani abu babba wanda zai same ka a dalilin wannan addu'ar ubangiji shi to a canza masa a janye wannan abun kaga an ansa maka amma kai baka sani ba watakila ba dan wannan addu'ar da kai ba abinda aka riga aka abin nan aka rubuta sai kenan sai sauko gaba ɗaya maganar abinda kake roƙo maka ba ma shi yanzu ake ta abinda ake ba kana roƙon duniya kana roƙon kuɗi kana roƙon naira can kuma akwai wata cutar kansa kaga naira da zaka roƙa inda kansa kuma ai kaga ba magana da to ka a bashi naira amma a janye kansa to ba ya fi maka ba ce a bashi kansa a saki a bashi naira amma a saki kansa Allah rike naira ba ko ba bai sani ba bai san hikima ba ashi wa yad'u al-insanu bi sharri du'ahu bil khair wa kana al-insanu ajula wannan shine ajula din shine garajan haka ba a san garaje a addu'a kai dai kai tai ko shekara nawa zaka yi kada ka fidda kaina ce fa hadha du'aun nafi'un muzilun lidda'i ولكن غفلة القلب عن الله تبطل قوته wannan magani ne wato addu'a magani ne mai amfani mai kawar da cuta sai dai gafalar zuciya gabaran ubangiji tana bata karfinsa tana lalata karfinsa sai zama da ba shi da karfi ya fita daga zuciya wacce take ba mai karfi ba wakazalika akulul haram haka nan cin haram yubtilu quwwatahu wa yud'ifuha yana rushe karfin yana lalata karfin addu'a yana raunana addu'a kama fi sahih muslim kama inda hadisi ya tabbata a cikin sahih muslim min hadithi abi hurairah ta qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yace ya ayyuhan nas ya ku mutane inna allah tayyibun allah kyakkyawa ne tsarkakakke ne لا يقبل إلا طيبا بايا كرفر ونأيك سيبي تلكي وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين كما للي الله تعالى يا أمر كمو بني لإرن أبن دي أمر كمان زني دشي فقال يتي يا أيها الرسول يا كوما زني قلوا من الطيبات كتدا قدادا دان أبو هو ما سدائي ما سكو وعملوا صالحا ويأيك نغري إني بما تعملون عليم للي مسنيني جمد أبن دكتي أي كتاوى وقال كما الله تعالى يتي يا أيها الذين آمنوا يا قوة نسك إيمان كلوا من الطيبات كلوا من طيبات ما رزقناكم كتي دقا دادا دم كاواوا على التتن أبين دمك أذرتابو أمك أذرتابو ليش ثم ذكر الرجل سنة النبي صلى الله عليه وسلم يا أمبتي ونمتم يطيل السفر لذي سوي تتفيا أشعاتا برنجز عادشي أكبر بيا يقولا يمد يده إلى السماء ينا دقا هننسى سماء يا رب يا رب ينا يا أبنجي يا أبنجي ومطعمه حرام الهالا أبن ديكي تي حرام ومشربه حرام كما أبن ديكي شا حرام يكي شا وملبسه حرام أبن ديكي سنجد شين تفافي نحرمني وغذية با وغذية با بتخفيف الذان ce waguziya mubalaga ce ma'ana ba buƙatar mubalaga waguziya bil haram kuma aka ciyar da shi haram kana yustajabu lahu, taya ya za a ansa masa? Wannan hadisi yana ɗaya daga cikin hadisai guda hudu da Abu Dawud yace waɗannan hadisan gaba ɗaya akan su ne musulunci yake kai kawo ba alaiha madarul islam. Akwai hadisin innamal a'malu binniyat, hadisin Umar, akwai hadisin Nu'man, hadisin Nu'man ibn Bashir, الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. اكوي wannan hadisin ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. اكوي حديث من حسن اسلام المرء ترك ما لا يعني. ابو داود yake cewa kowanne ɗaya daga cikin hadisan nan rubi'i ne na musulunci, rubi'in musulunci. To wannan hadisin yana daga ciki wanda a cikin hadisin Allah ta'ala ya umarci muminai, ya umarci manzanni, ya umarci al'ummominsu da cewa su ci abin da yake mai daɗi, mai kyau, halattacce. Inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba, tayyibun, inna Allaha tayyibun ay munazzahun an kulli naqais, mubarra'un an kulli naqais. Ubangiji ya barranta, ya tsarkaka daga dukkan wani abin da yake tawaya ne. Sifofin Ubangiji sifofi ne na kamala, babu tawaya a cikinsu. La yaqbalu illa tayyiba, hakanan baya karɓar wani aiki sai wanda yake ya kubuta daga dukkan wani aibi, ya kubuta daga dukkan wata sakar na ƙasa. Wato la yaqbalu min al-a'mal ar-radail, munanan ayyuka marasa kyau. Don haka Ubangiji yana da cikin sifarsa at-tayyib ne. To yana so mumini ya zama jasaduhu tayyib wa qalbuhu tayyib wa lisanuhu tayyib, gangar jikinsa ta zama gangace, gangar jiki ce wacce take karakakkiya, gangar jiki wacce take mai tsarki, wacce imani ya riga ya ratsata, zama zuciyarsa imani ya ratsata, sannan ayyukansa su ma su zama haka, saboda ya gina su akan abinda Allah ta'ala ya aiko da annabawansa da shi na kyawawan ayyuka, su yake yi. Da zamana harshensa kullun ya lahijun bi zikrillah, yana motsa harshensa kullun wajen ambaton Allah. To haka ake so mutum ya zama, da zama tayyib. Ubangiji ta'ala ya sifanta ya sifanta mu'minai masu kyawawan hali da cewa tayyibun ne, wattayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. Hakanan Ubangiji ta'ala ya sifanta kalmomi masu kyau, masu daɗi, da cewa kalma ce tayyiba. Daraba Allahu masalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyiba asluha thabit وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. كما يندى ميا وما جنجنو الله تعالى يصف أن تسد شجرة خبيثة ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. هكذا الله تعالى يصف أن kalma mai daɗi da cewa tayyib, ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal-'amalu as-salih yarfa'u, ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib, dukkan wata kalma, dukkan wani zikiri, tasbihi da bawa zai furta shi wanda yake mai daɗi, to zuwa ga Ubangiji. Ubangiji ya sifanta Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama cewa yana halatta at-tayyibat wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'is. Allah ta'ala ya nuna at-tayyib da al-khabis ba za su taba zama daidai ba. Qul la yastawi al-khabis wa at-tayyib wa law a'jabaka kathratu al-khabis, at-tayyib abu man da yake mai kyau, mai nagarta, ba zai taba zama wanda yake daidai da wanda yake mummuna ba, mai aibi, mara kyau. Kana Ubangiji ta'ala to al-baladu at-tayyib yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih walladhi khabasa la yakhruju illa nakida, albaladu at-tayyib garin da yake mai kyau, yakhruju nabatu bi izni rabbi, ayan itatun suna fitowa da izinin Ubangijinsa, wallazi khabasa la yakhruju illa nakida, haka ubangiji yake san tayyib hatta yan aljanna assalamu alaikum tibtum fadkhuluha khalidin tibtum kun ji dadi kun kyau wato rayuwar ku tayi kyau ta kyautata alladhina tatawaffahum almalaikatu tayyibin Allah sai banta mu'minai da cewa tayyibin ne har lokacin da zasu Allah zai aiko mala'iku zasu karbara su to Allah ta'ala tayyib ne la yaqbalu illa tayyiba sai abin da yake tayyib sai abin da yake na halal Allah yake karba saboda haka duk wanda zai ci haram zai tara dukiyar haram ko yayi sadaka da ita kada ya ci Allah zai bashi ladar wannan sadakar da yake ko ya gina masallaci kada ya zaci cewa Allah zai bashi ladar ya gina masallaci ya saki dukiyar al'umma ya saki dukiyar baitul mali ya saki dukiyar yayi gululi la yaqbalu Allahu sadaqa min wal ala yaqbalu Allahu salatan بغير طهور ولا صدقة من غلول دكان دوكير دا كساتا دا دوكير لما غلول شي فالا بايا كربا ايرون ونن صدقة كاقين مسلاج كاقين اسلامية كاقين ما لبي حجي كو عمر كاكذا تشي واشي كينام كاوين كا كان كا ونن حرام تنبا زي تبا وين كي كبا كانا نن امس ايمي ليفي ونن ابدا دوزاكي ba za ka kubuta a wajen Allah don wasu fammanin su cewa in dai suka yi wani abu na alheri shikenan dukiyar da suka sata shikenan Allah zai yafe musu shikenan sai Allah ya kyale su sun ci bilis ruwa ta sha ba zai yiwu ba ruwa ba za ta sha ba saboda Allah ta'ala tayyib ne la yaqbalu illa tayyiba wanda za ka ba ya ci shi ya ci tayyib wanda duk zaka ba wa cikin talakawa ya ci shi ya ci tayyib amma kai ka sani baka da lada a ciki dan mutumin da zai saka ne ya saci dukiya sannan ya tafi haji da ita na kai ya zaci cewa wannan hajjin za ta kankare masa zanubansa ko za ta sa ya dawo wato mutumin kirki an ce man hajja falam yarfus walam yafsut raja'a ka yawma waladatu ummuh yace to shi ke yaje haji yanzu ya dawo fresh kamar yau aka haife shi a kana nan cikin dattinka cikin tsarantarka ba abin da ya rabu saboda inna Allah ta'ala tayyib la yaqbalu illa tayyiba wa inna Allah amara almu'minina bima amara bihi almursalin Allah ya umarci mu'minai da irin abin da ya umarci manzanni da shi wato umarni dai Allah ya bawa mu'mini da manzanni na cewa kowa sai ya ci halal kowa ne da shi dole in yana son ya kubuta ya samu zaman lafiya to ya ci halal yadda Allah ya ce wa manzanni su ci halal haka ya ce wa mu'mini su ma ci halal kada su wuce gona da iri Allah ta'ala ya ce ya ayyuhar rusul kulu min at-tayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna 'alim ku ci daga dadan abubuwa wato daga abubuwan da suke na halal ku yi aiki na kwarai Allah ta'ala ya goya aiki na kwarai akan aklu tayyibat yayin da mutum ya kasance yana neman na halal ya gina jikinsa da halal to sai kaga wannan jikin ya karbi wato ya karbi kalmar Allah yayi imani da Allah ya fuskanci ayyuka na kwarai yayin da ya gina jikinsa da haram to haka nan zuciya za ta lalace ganga jikinta lalace ya zamana aikin kwarai a gurinsa wani abu ne wanda ba zai iya yin shi ba saboda gaba daya lalace shi yasa ubangiji ta Allah ya goya ayyuka na kwarai da aklu tayyibat kana so ka zama mai aiki na kwarai to zama halal ɗinka kake ci ba haram ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wani mutum yudilu safar yana tsawaita tafiya wato wani mutum ne wanda ya zo da adabul du'a ladubban addu'a duk yayi amma kuma akwai abin da zai masa matsala gashi nan yudilu safar yana tsawaita tafiya wato yana tsawaita tafiya ko haji ko jihad fi sabilillah ko yana tafiya wajen sada zumunci ko yana doguwar tafiya wajen neman ilimi
duk wannan tafiya ce a cikin al'amal salihah, kuma matafi Allah yana karɓa addu'arsa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin Imam Ahmad cewa salatu da'awatin mustajabatin la shakka fihin, ci da'watul musafir wa da'watul mazlum wa da'watul walid li walade a watar wayar ala walade. Addu'o'in mutane uku ana karɓar su ba ko shakka: da'watul musafir, addu'ar matafi. Kaga ashe yana daga cikin asbab ijabatu du'a, kasance a halin tafiya. Allah yana karɓar addu'ar matafi, yana karɓar addu'ar wanda aka zalunta, wanda duk aka cuta yayi addu'a yace Allah ta'ala ka bi min haƙƙina, Allah ta'ala ka iya min, ka bar ya bar wa Allah, Allah ka kwato min, Allah ta'ala ka saka min, yayi Allah ya isa. To Allah yana jin sa wannan addu'a tashi, kamar yadda zo a cikin hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam yace za a dauki addu'ar akan girgije ayi sama da ita. Ubangiji ta'ala ya ce wa izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'da hin, na rantse da izzata da girma na sai na taimaka maka ko ba yanzu ba, asa ido a gani. Wa sa'alamul ladzina zalamu ayya munqalabin yanqalibun wala tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun inma yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar, kada ka sa tsammanin Allah baya sane da azzalimai, kakka dauka ya wakale su, kakka dauka sun sha, a inna ma yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar, yana musu talalani. Kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisin sahihain, hadisin Abu Musa al-Ash'ari, inna Allah la yumli liz-zalim hatta idha akhadahu lam yuflithu, thumma qara'a qawlahu ta'ala wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha al-qura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid. Allah yana jinkirtawa azzalimi, na daga masa kafa, amma ran da ya jinke shi to ba zai iya cewa ba. Annabi ya karanta fadar Allah da yake cewa wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha al-qura wa hiya zalima, haka kamun ubangijinka yake, damkar ubangijinka yayinda zai jabki al'umma da take azzalima, inna akhdahu alimun shadid, damkar ubangijinka ko kamun ubangijinka mai tsanani ne, mai radadi ne ko mai tsanani. Allah ta'ala yana sanya ji wanda aka zalunta yana addu'a, yana bude kofofin karbar addu'ar ta ko ina, ba shamaki tsakaninsa da kowa ne da kuma zai tuce shi, ba ma wani dan jigari ba ko sahabi ne zai cuci wani. To Allah sai ya saurari addu'ar wanda aka cuta. Haka Annabi ya gaya Mu'az ibn Jabal, hadisi Abdullahi dan Abbas cikin sahihain, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace da shi ittaqi da'watal mazlum fa innahu laysa bainahu wa bain Allah hijab. Abu Mu'az ibn Jabal cikin sahabbai, yana daga cikin manyan sahabbai, su ne Annabi yake zaba ya tura su saboda ilimin su, su je su yi wa'azi. Kaga ashe kowane ne zai yi cuta in aka yi masa addu'a, Allah zai saurara addu'ar. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ittaqu da'watal mazlum walau kana kafira fa innahu laysa bainahu wa bain Allah hijab. Ku ji tsoron addu'ar wanda aka zalunta, koda ba musulmi bane, koda kafiri ne, in yace ya Allah ka bi min haƙƙinsa, haƙƙina, ya Allah ka saka kan, ya Allah ka nuna min ƙarshen wannan azzalimi. Ubangiji yana son ma wannan addu'ar. Allah bai cika son a rika faɗar mummunan kalmomi ba, amma ya yarje ma wanda yake an zalunce shi, balle yana so ma ya ji yana addu'a. La yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulim, wanda duk aka zalunce shi to yana da dama, Allah yana so ma, shine ma'anar la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'. Allah baya son mutum ya rika wato faɗar mummunar kalma illa man zulim, sai wanda aka zalunta, ma'ana Allah yana son shi ya daga hannu ya yi addu'a. Shi yasa da'watul mazlum take karɓaɓɓiya, wanda aka zalunta shi kaga wato da zalunci bai da wata illa, ba shi da wata matsala, sai wannan to da ta isa matsalar za ta sa mutum ya yi tsoron zalunci. Amma abin mamaki, zaluncin ya zama ado, ya zama wayewa, ya zama kwalliya, ya zama yan garanci. Wato in baka ma iya zalunci ba, sai a ganin wani bikidawo ne kai, ana ganin cewa wayewa ne, birnanci ne, ka san yadda za ka yi cuta, za ka yi 419, za ka hau
kan kan wayayen jama'a ana ga wannan wayewa ce tare da cewa wani abu ne mai hadari shine abinda Allah ta'ala yake halaka al'umma saboda shi wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu waja'alna li mahlikihim maw'ida walaqad ahlakna al-quruna min qablikum lamma zalamu waja'atuhum rusuluhum bil bayyinat fama kanu liyu'minu kadhalika najzi al-qawm al-mujrimin saboda ka da'watul mazlum tana daga cikin abinda ake ansa sannan da'watul walid li waladihi uba yayi wa dan sa addu'a ya masa dan sa addu'a mai kyau Allah yana karba haka nan in ya masa mummuna ita ma Allah yana karbar addu'ar wannan haka nan mai azumi lokacin da zai bude baki da zai sauran su wanda suka zo a cikin nasu da yawa to kaga wannan mutum matafiyi ne kaga shi ya zo da wani sharadi daga cikin sharuɗan da sassa ko wata ladabi daga cikin ladabban da zasu karba addu'a sa dole ne mu tsaya Malam Abdullahi ya daga mu jankati وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وأن هنا تشوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يتيقى شعنا نون مهمان في الرقيا قوتو في كما يزو أشكن حديثي متفق عليه شوى متندبو سبئن ذات شقاء الجنة باتار لحسابي با su ne ba sa rukuya kuma ko ba sa neman a yi musu to yaya abin yake a yadda ka ce hadisin muttafaqun alaihi da wannan lafazin ba haka bane muttafaqun alaihi da wannan lafazin ba haka bane wannan lafazin da ka faɗa la yarquna wa la yastarqun lafazin muslim ne shi kadai shi ya ƙara kalmar wala la yarquna ala la yarquna kalmar la yarquna a ruwayar muslim ta zo amma babu ita a ruwayar bukhari malamai sun hukunta ma wannan kalma da sun hukunta mata hukuncin shuzuz cewa kalma ce shaza la yarquna wa la yastarqun la yastarqun ba sa neman a musu amma ba wai ba sa yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi amma baya neman wani ya yi masa la yastarqi lakin yarqi yana yi ma wani annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar ma da cewa kai ma wani to kuma zai ce za a kawo wannan cikin abin da yake yafi saboda kalmar la ba sa yi wannan ba shi ba sa neman a yi musu saboda kamalar tawakkali wannan shine abin da ya inganta amma kalmar la yastarqun ba kalmar la yastarqun ba ta inganta ba wannan kuma yace kamar yanda ɗaya daga cikin sahabbai yayi ma wani addu'a da Fatiha sai Allah ya ba shi lafiya shin shari'a ta yadda a yi tofi a cikin ruwa a sha yayin addu'a wannan yana daga cikin abinda malamai kamar irinsu ibnu qayyim ibnu taymiya gabaninsa duk suka faɗi kuma ina jin mun faɗa ma a cikin wancan darasin ana iya tofawa a cikin ruwa yayin da ya kasance akwai buƙatar hakan kamar ya kasance ko wanda za a yi wa tofi baya kusa ko wani abu mai kama da haka ko shi ya tofa a cikin ruwa ya sha wannan babu komai matar da take aikin gwamnati idan mijinta ya rasu yaya za ta yi ta kabarta don ba za a yarda ta kai wata hudu ba ba tare da ta zo don aiki ba a game da fitar mace mai takaba ba wai kowace irin fita aka haramta mata ba sai ta zauna a gida ta kulle kanta sai ta yi wata hudu ba tare da ta leko waje ba fitar da take fita ce wacce take adi normal fita wannan an hana ta amma fitar da take da larura za ta fita ba ta da lafiya za ta fita ta je asibiti kaga wani larura ce fita ce ta larura za tana da buƙatar wani abu a waje ko a kasuwa ba wanda zai so ya kawo mata za ta zauna ta mutu ba za ta fita ta je ta nemo a'a ita ce take rike da yaran da aka bari ta hanyar abin da take samo musu a aikinta za ta fita ta je ta abin nan a'a karatu ne ake yi in ba ta je ba zai wuce ta za ta fita saboda ba wai duk fita ce aka ce shikenan suna ta kaba ta kulle kanta a fitar da take normal fita wacce babu bukata babu larura a ciki ba za ta fita ta je gidan suna ba ko ta je gidan biki ko ta je ziyara ko sada zumunci duk wannan bai zama larura ba saboda haka ba za ta yi wannan amma kuma fita wacce take ta bukata wannan ya halatta saboda haka ba za a hada ta zuwa gurin aikin ta ba fadin ta'ala a cikin sallama ko ya inganta haka nan fadin amin a cikin sallama ya ina matsayinsa kalmar sallama wato salamu assalamu alaikum ko salamun alaikum ko salaman alaikum wannan ba alfaz bane na addu'a wanda suka zo za a ce tauqifi ne sai ka bi lafazin da dan mutun ya kada ta'ala ba wannan abu a inda ba zai yi ba sai gurin da yake bukatar tauqifi kamar sallah sallah ba za ka zo kai sallama ba ka kara wani abin da da ba a yace ana yin kare shi a sallah ba saboda ita sallah duk alfaz dinta duk lafazan da ake amfani da su a cikin ta da motsin da ake sai shari'a ta baka dauki ko da bai kyau ne dan shi sai ka ce ko in kai ruku ka karanta qur'ani dan karanta qur'ani abu ne mai kyau amma sai ka ce ba a so kai a ruku in kai ruku ka karanta alqur'ani duk da ga shi abu ne mai kyau ko ka ji wani ya ci shawa ka ce rahmukallah ko kai kai ka ce alhamdulillah duk da wani abu ne mai kyau amma ba a umarce ka kai anan ba saboda ita sallah daban take amma wajen sallah abin yana da sauki dan haka ni ban ga dalilin da zai sa wasu su tada kayar baya akan irin wannan ba matsantawa a cikin irin waɗannan baya da ma'ana me ya hukuncin keta jama'a ranar juma'a asali annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana takhattur riqab tun yana zo alatti a makare kuma ita kokarin yadda zai ta tuture jama'a sai ya je ya samu sahun gaba wannan musulunci ya hana wannan don ba su ka cutar da kowa ba a bukatar ka cutar da kowa ka zauna haifin ta bika al-saf sahun da ka samu na karshe ka zauna ba ce sai idan akwai wani dalilin da zai sa ka shigo kuma shi ma shigowar kakkai yadda za ka cutar da wasu in akwai dalilin da zai sa ka matso gaba wannan babu laifi ka shigo amma bukuda maka ka shigo wannan ba laifi muna fatan a yi wa musulmi faɗakarwa masu amfani da loudspeaker a sallar tahajjud wato asali shi ne ba sai an sa speaker din ba al'asul idan ya kasance iya mu ya mu ne a cikin masallaci kuma liman duk yana jiyar da mu duk muna jin abin da yake faɗa iya mu dan masallaci ne a unguwa ba ma ya cika ciki ba sahu uku hudu kaga wannan ba bukatar a sa loudspeaker domin wataƙila akwai wanda suna yi a cikin gida kun san salatul qiyamul layl mutum ya yi ta a cikin gida ya fi lada akan wanda zai fito abin da masallaci afdalus salawat fil bayt illa al maktuba sallar da tafi ita ce sallar da za a yi a gida in ba ta farilla ba to akwai wanda zai yi saboda alqur'ani da zai yi sallar shi a gida in yana makotaka da masallaci aka samu speaker shi an haramta mishi tashi sallar ko dai yazo ai da shi tilas ko ya fasa akwai yara kanana suna bacci akwai marasa lafiya akwai wanda ya yi tafiya ya dawo a gaji yana so ya huta to al'asulu shi ne kada a annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo masallaci yana sallah ya ga wani yana daga miryarsa akan annabi ya hana shi ya hana wani ya daga miryarsa a cikin masallacin kansa bare kuma ya zama ya daga mirya wannan shi ne al'asulu to amma ana iya yin yawa da liman ba zai iya jiyar da na bayansa ba wato masallaci ne babba ana cika shi ana cika waje ila harkar titi to in ka ce a datse loudspeaker to ka ce kawai a fasa sallar ko ka kori jama'a din to a irin wannan kaga akwai larura da zasa ba za ka hana sallar gaba sallar ta zama shi'ar ne ba ka iya hana ta ba to amma shi ma wannan sai a yi iya yadda zai kada a bude duka speakokin rayuwar zamana suna da speakoki da yawa wanda kowanne yana da amplifiersa to sai a bude iya wanda ake bukata wataƙila ya zamana cikin masallaci ne kamar wannan daga nan liban ba zai iya jiyar da na ƙarshe ba sai a bude na cikin masallaci a bar na waje ba kowa sai a bude iya na cikin masallaci ko ko a jama'a suna nan bangaren amma nan ba jama'a sai a bude wato a dai yadda zai zama an yi abin da ake malamai sai ad-daruratu tuqaddaru bi qadariha kowace darura a duba gwargwadonta ba kawai a saki kuma abin haka nan ba wannan ta ce ina da ɗiya mace to
cewa kuma ina son ta je ta yi karatun likitanci a jami'ar musulunci ta Madina, shi ne nake so a bayyana mun turbar da za a yi. To gaskiya ni ban san ya ake yi ba, rabona da jami'ar Madina shekaru wajen tun 2005 shekara wajen 7, da komai ya canza ni ban kuma lokaci na ni ban san ana yin likitanci a can ba ma ba, indai ba likitanci na hadisi ba ko na shari'a ko da fituri ba su hada inda bai da mutane ba gaskiya. Ni ce mijina ya sake ni ina da ciki saboda ɓacin rai sai na zubar da cikin, to yaya idda ta take yanzu? Idda ki ta kare yanzu ciki ya zube, sai dai kin yi laifi, sai ki tuba zuwa ga Allah, kin saba masa, kin zubar da ciki haka kawai saboda mijinki ya saki, amma idda dai ta kare. Salatul istikhara tana da wani lokaci keɓantacce, fatan lokaci keɓantacce, an yadda a yi ta a dukkan wasu lokuta da aka halatta sallar nafila a ciki, banda lokutan da aka hana sallar nafila, wannan kuma ba za a yi ba, sai an yi sallah biyu raka'a biyu sannan a yi ta. Kwanakin baya ka bada fatawar yin kasaru ga mutumin da baya tare da iyalinsa a gari, a garin da yake, to ni kofas ne. Ni kofa ne wato mai NYSC a nan Katsina, na kasance sakamakon yin wannan fatawa ina yin kasaru yayin da na rasa sallar, wato yayin da na rasa sallar jami'i. To yana dai tambaya cewa yaya, ba wani abu ba laifi kai ba, sai kuma neman addu'a da yake yi interview yana neman aiki, Allah ya sa ya dace. Allah ya saka dace. Wannan kuma yana tambayar wane ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shugabantar a yakin Uhud cikin waɗanda ya ce su tsaya akan dutse. Wanda ya shugabantar shi ne Abdullahi ibn Jubair ba Zubair ba, Abdullahi ibn Jubair. Wace irin wahala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha kafin yaƙin Uhud, ban gane tambayar ba. Ina jin wala Allah ya ce yana jin gasa ce aka ba su aka rubuto nan. To waɗannan dai su ne tambayoyin da suka zo hannu, da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada, abinda muka kuskure Allah ya fi mana, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi.